na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Danon a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan kuka da jama'ar sasan jihar Kaduna suka yi na tabarbarewar tsaro a jamhuriyar Niger makafi daga kasashen Afirka sun yi gangamin addu'a a masarautar da Magaram daga Sokoto muna da rahoton da ke bayyana kiran malaman Islama na komawa ga Allah don neman tsari daga barazanar sake kullar cutar coronavirus zagaye na biyu muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai gabatar da ra'ayin gwamnatin Amurka da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel Jiya Lahadi a karan farko shugaban Amurka Donald Trump ya nuna amincewa da cewa dan takarar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi kusan makonni 2 da suka gabata amma sai ya sake cewa bai yarda ba a cikin wasu kalamai da ya ta kafewa a shafin Twitter Trump na ci gaba da maganganu marasa tushe cewa ya sha kai ne saboda an yi masa magudi shugaban na jam'iyyar Republican ya kamin cewa da shan kai a zaben a hukumance ga tsohon mataimakin shugaban kasar duk da cewa manyan kafofin ya labarai na Amurka sun ce tsawon mako guda Biden ya tara fiye da adadin da ake bukata na kuri'u 270 a cikin kuri'un wakilan college 538 don lashe zaben shugaban kasa da za a kaddamar ranar 20 ga watan Janairu a cikin wani bayani Trump ya faɗi game da Biden cewa yayi nasara ne saboda an yi magudi a zaben an tabbatar da cewa fiye da mutane miliyan 54 ne ke dauke da cutar coronavirus a duniya a cewar cibiyar Johns Hopkins a jiya Lahadi Amurka da India da kuma Brazil su ne ke ci gaba da zama kan gaba a jerin kasashen da suka fi samun yawan masu kamuwa da coronavirus Amurka tana da sama da mutane miliyan 11 yayin da India da Brazil ke da miliyan 8.8 da miliyan 5.5 BDB A jiya Lahadi, India ta bada rahoton sabbin kamuwa 41,100 a cikin awanni 24 da suka gabata. A ranar Asabar kuma, kasar Mexico ta wuce miliyan guda na waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Mexico ta ki bayar da umarnin sanya abin rufe fuska da hanci ko yin kulle don shawo kan cutar. Yan sandan kasar Belarus sun tsare mutane sama da 1,000 a jiya Lahadi. Yayin zanga-zanga a duk fadin kasar na neman shugaba Alexander Lukashenko ya murabus a kuma sake wani sabon zabe bayan zaben da aka yi ta rikici a watan Agusta Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Vyacheslav ta ce an yi mafi yawan tsare-tsaren ne a birnin Minsk inda jami'an tsaro sanye da bakakken kaya suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa dubban masu zanga-zangar wasu jami'an tsaro da suka rufe fuskokinsu sun lakaɗa wasu mutane biyu duka a cikin wani shagon sayar da abinci akalla 'yan jaridu 18 gami da wasu ma'aikatan hudu na gidan rediyon RFIRL na Belarus suna cikin waɗanda aka tsare a Minsk da wasu biranen a cewar ƙungiyar 'yan jaridu ta Belarus masu zanga-zanga suna ɗauke da haramtattun tutoci masu launin fari ja fari waɗanda suka zama wata alama ta 'yan adawar siyasa a Belarus kuma suna dauke da alluna don tunawa da Roman Bandaranka wani dan shekaru 30 da ke marawa gwamnati baya da ya mutu a wani asibiti ranar Alhamis bayan an bada rahoton wasu jami'an tsaro sanye da abin rufe fuska suka yi masa dukan kawoka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC mahukuntan Iran sun tabbatar da kame wani sanannen dan gwagwarmaya Balarabe bayan kwashe makonni ana hasashi game da batansa a Turkiya ma'aikatan leken asiri ta Iran a cikin wata sanarwa ta ce makon da ya gabata Habib Chab Balarabe dan asalin kasar Iran din yanzu haka yana hannun gwamnatin Iran ma'aikatar ba ta faɗi yadda aka yi da kuma inda aka kama mai fafutukar ba. Ana tuhumar Chab da laifin shirya ayyukan ta'addanci a Iran. A cikin wata sanarwa an bayyana Chab a matsayin tsohon shugaba ko mataimakin shugaban kungiyar Al-Hawaziyya na yanzu. Ya ɓace cikin Turkiya kusan tsakiyar Oktoba, kwanaki bayan komawarsa daga ƙasar Sweden. Shugaban yankin arewacin Tigray na ƙasar Habasha jiya Lahadi ya tabbatar da cewa sojojinsa sun harba makamai masu linzami a Asmara, babban birnin Eritrea. Kuma ya yi barazana ƙarin hare-hare, yana mai cewa za mu ɗauki duk wani matakin soji kuma za mu yi harbi. Shugaban na yankin Tigray, Debretsion Gebremichael, bai bayyana adadin makamai masu linzami da aka harba kan Asmara a ranar Asabar ba, amma ya ce shi ne kaɗai garin Eritrea da aka kai harin. Jawabin nasa ya tabbatar da gagarumin ci gaba da rikici tsakanin makwabta biyu na Afirka, kamar yadda faɗa a Tigray ya riga ya tsallaka kan iyaka. An harba rokoki uku a ranar Asabar a Asmara, a cewar majiyoyin diplomasiyya. Sa'o'i bayan shugabannin yankin Tigray na Habasha suka yi gargaɗin cewa za a iya kai harin.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Al'ummomin Udawa da Buruku da wasu garuruwa da ke yankin ƙananan hukumomin Cikun da Binnin Gwari a jihar Kaduna na ci gaba da kokawa game da matsalar tsaro da suka ce har yanzu dai bata sauya zani ba. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da rahoton.
Wasu daga cikin mazauna yankunan na Udawa da Birnin Gwari sun ce yanzu ka dai ƴan bindiga sun sauya sabon salo ta yadda suke badda sau ko ba saje don ganin sun kama mutane suna cikin aiki a gonaki.
Sunana Ibrahim, mazaunin Udawa. Yanzu abin da ke faruwa yanzu suna bi gonaki inda ake aikin masara, sai su bi suna kwasan jama'a, sai su sa hidaban irin na mata da likafi, sai kawai mata na nan irin suna ɓallon masara, kawai sai su gansu kamar mata ne, kawai sai su zo sai su kama su. Kwanan nan suka je wani wuri ana ce mai kwafai na, suka shiga tanan suka kashe mutane uku. A kwanan duniya za ka ci kwashi mutane, ba ka iya kirga mutane da ake kwasa a gonaki.
Sunana Dahiru, sun zo garinmu ne can da kofe suka kashe yayana, ni kuma gurgu ne ban iya guru, suka kani can dabansu. Wata na biyu ga duka ba a ci abinci, don da suka tattara mu akan mutum da muka kai 30.
Ni sunana Abdullahi, ni direba ne tun daga Kaduna har abin da ya kai Birnin Gwari. Ko yau din nan sun ɗauki mutum biyar banda direbobi ƴan uwanmu da muka sani, da yanzu an harba su mata ga yanan ma wani mitin ma muke yi ya za a yi mu zo mu taimaka ma iri-irin mata da iyalan waɗannan direbobin ƴan uwanmu. Kaga tsakanin Buruku kana neman Udawa, to nan kawai tarkon mutuwa ne.
Hauhawar hare-hare da sace mutane a kan hanya da kuma garuruwan da ke tsakanin Birnin Gwari zuwa Kaduna dai yana nema ya ƙi ƙarewa, abin da ya sa wasu al'ummomi da ke yankin ke buƙatar ganin an girke ƙarin jami'an tsaro.
Mun ce a kawo mana jami'an tsaro a taimaka mana. Labidin nan da aka ajiye su a can fara waya don guwan yako da kushaka ta mu dangi dama da abin da ya kya hakwaki duk ga suna ha'irin nan.
Idan ba toshe wannan labin nan na gagahu da ba toshe labin nan na unguwan yako ba da nan wajen labi ba, ba samu jami'an tsaro an aje a kushaka an aje a kuɗi ba, to akwai matsala domin na gaba ɗin ta nan kuɗi da suke biyowa.
Ni ne mai sunan Umar, muna neman taimako a gwamnati. Ɗan uwanmu an shiga wani hali wanda yake in ba an taimaka ba wanda za a sake iya fita ya zai nemi abin da zai samu ya ci ba.
Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce jami'an tsaron na samun nasara akan waɗannan ƴan bindiga da ke yawan kai hare-hare, amma dai ta ce akwai wata matsala cikin al'umma da ke hana ruwa gudu gaba da maganar tsarkake tsamun tsaro. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Idan ƴan bindiga daɗi suka kai hari ɗaya, ina tabbatar maka akwai hare-hare da dama wanda jami'an tsaro ke dakilewa. Kuma babban matsala da jami'an tsaro suke fuskanta a wannan fatattakan ƴan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da kuma korar shanu su ne informa, mutanen da suke zaune a cikin al'umma amma su ke kurmatawa waɗannan mutanen bayanai. Jami'an tsaro ba su da Allah musuru, ya zama wajibi al'ummomin mu a danga kallo sannan kuma in ba da lambobin wayoyi
tunda dai maganar matsalar tsaro ta sanya wasu al'ummomi daukar matakin kare kawunan su ta hanyar yin sintiri cikin dare ko kuma sa ido domin tsamo mutanen da suke ganin su suke tona asiri ga yan bindigan da ke sace mutane Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a jamhuriyar Niger makafi daga sassan kasashen Afrika sun yi taro a fadar Sultan na Damagaran don gabatar da addu'ar neman salama wannan shine karo na 346 da sarakunan makafin suka yi taron addu'ar a birnin na Damagaran Tamar Abari ta aika mana da rahoton
mai martaba Sultan Alhaji Abubakar Sanda shine mai masaukin baki
wannan haduwa ce ta 346 kuma wannan abu ne da aka kirkiro shi tun wannan lokaci ya zama cikin al'adar mu muna yi wa manya-manyan baki maraba da zuwa kuma wanda suke yin kokari na shirye wannan taro Allah ya saka musu da alheri ya kyautu ai koyi da wannan taro shine taron addu'a da ake yi domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a samu yalwata kuma kasar mu gashi ta gabato da yin zabe dukkan abin da zai tada hankalin jama'a Allah ya hana shi
sallar ta makafi ana yin ta ne anan da magana inda makafin Afrika ke haduwa Alhaji Garba Muhammad na huta shine sarkin makafi na Katsina ya koka zuwa ga shugabanni na Afrika game da irin matsaloli da suke fuskanta
gidanmu duk Afrika ba wani gida na mai bukata ta musamman kamar nan gida kuma duk taron da ake ba inda muke zuwa mu saki jikinmu mu ji dadi kamar nan gidanmu mai mataba muna da manyan sako wanda muke so kai isan mai girma shugaban kasar Niger ya wada ma shugabannin Afrika gaba daya irin wulakancin da ake ma yan uwanmu marasa gani masu bara mu ma ba bara muka kibari ba a ba mu abin da za mu barbara ne ba a ba mu ba a taimaka a ba mu abin yi dan mu barbara
shi kuwa Mutari Abdu sarkin makafi na da magaran muhimmancin wannan addu'a ya nuna la'akari da yadda kasashe na Afrika suke ciki
wannan taro ne na addu'a da muke yi ma muna kare kira da addu'an nan a ba ta kaishi dan itishi lahirin
warabe
tunda ba mu aiki da zamu iya banda addu'a yau an kasashe ba su da lahira mu duk kowa mu ruwa dan wannan kuwa muka ba da kaishi abin da kan addu'a adaran da muke mun ma ko da muka yi magada kuma kama da hannu na jama'a ta gamu ta ce wannan addu'a da ake a dafagara ya kyautu duk shekara a tsara ta a yi muka yi na'am kuma Allah ya rawa gashi ana zama fa'ida ta
a dai waje Bunu Mamma shugaban kungiyar nakasassu na Shahar Damagaran yayi amfani da wannan dama na mika koken su da kuma sako ga gwamnati
akwai hukumar mu ta Niger da ta kasashen waje akwai bukatoti da muka sa al'an ba mu wani decree da aka hudda wanda aka yi 20 da watan Disamba 1999 shine ake cewa Fond National de Soutien wannan tallahin yana zuwa ga yara na kasassu don su local mai kyau an yi shi yau da shekara kusan 20 amma yau da shekara 2 an soke shi muke kuka a maido shi mu kawo kuka mu ga mai martaba ya zama tallahi ga wannan akwai ministeri guda 6 wanda a cikin bidiyoyin su kasa akwai kudi da ya kamata a ware na yara na kasassu su yi karatu ya kamar kowane yaro wanda ba na kasashe ba wannan Niger ke ta riga ta sa hannu an wannan muna kuka a maido shi kuma a dauki wancan sabo a meka shi
a karshe dai makafin sun mika sanhuna ga mai martaba Sultan na Damagaran kamar yadda al'adar take za kuma a ci gaba da shagulgula da suka hada da langa da kokowa ta makafi da kuma sauran wasanni a gobe ne kuma insha Allah za a ci gaba da addu'o'i da karatun alkur'ani mai girma a masallaci na makafi na Allah ya tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a kasashen Afrika Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro majiya kokwara ta labaru masu sahihanci daidai lokacin da ake fuskantar barazanar dawowar cutar coronavirus zagaye na biyu malaman Islama na kiran jama'a su koma ga Allah ta hanyar gyara dabi'u don samun taimakon Allah jagoran dariƙar Qadiriyya na Afrika Sheikh Qadibullahi Nasiru Kabara na daga cikin masu wannan ra'ayin wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da rahoton
bisa la'akari da tabarbarewar tarbiyya a cikin al'umma musamman tsakanin matasa mabiya dariƙar Qadiriyya a Sokoto sun shirya babban taro domin fadakar da al'umma akan buƙatar koyi da kyawun dabi'u ko a samu sauƙin matsalolin da suka dabaibaye Najeriya taron da ya samu halartar malaman musulunci daga jihohin Kano Plateau Zamfara da kuma Sokoto jagoran ɗariƙar Kadiriyya na Afirka Sheikh Karibullah Nasiru Kabara, wanda ya maganta ta bakin Malam Ahmad Rufai Bashir, ya ce wasu musibu kamar cutar murar mashako da ke barazana ga duniya wata jarabawa ce Allah ya kawo wa jama'a.
Ba ya jarabi duniya da ita ne don ya wahar da bayinsa ba, a'a ya jarabe su ne don ya zamanto su dawo su bi hanyar da yake so.
Har wayo ya maganta akan wasu musibu da ke barazana ga Najeriya tare da bayar da shawara ta samun mafita.
Abin kuma da aka wayi gari na ɗabi'a da aka wayi gari ta tarzoma da ake fama da ita a Najeriya, to yanayi ne shi ma ɗin ya gawo mana ne don ya zamanto ya zaman mana tarbiya ya zamanto ta gyaru. Inda har insha Allah matasanmu za su dinga sauraron abin da izo da shi da kuma waɗanda ya bar wa addinin a hannunsu, to insha Allah za ka ga cewar matasanmu sun taso da tarbiya duk irin wannan hatsaniya da rashin ɗabi'u da ya zamanto suka lalace, insha Allah za su waye gari ya zamanto babu wannan abubuwa da ake kalubale a kansu.
Kakakin ɗariƙar Kadiriyya a jihar Sokoto Nafi'u Malami Dan Haja shine ya jagoranci shirya wannan taron, wanda ya ce na haɗin kan jama'ar musulmi ne da kuma ake son a cimma a ƙarshen wannan taro.
Mun samu kanmu a cikin wani lokaci na taɓarɓarewar tarbiyya ta matasa, samun matsaloli na rashin ɗa'a ga matasa, na rashin tsaya su yi karatu na addini. Hasali ma mun kai lokacin da yanzu halin da muke ciki matashi ma bai san me yake ba, bai san me a matsayi ne ba. Idan aka koma janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wata matsala da duk wasu abubuwa da muke ciki a yanzu za su samu warkarwa. Domin zama nai mai kyakkyawan ɗabi'u, mai hankuri da makwabta nai, mai cikakken da'a ga waɗanda a gaba gare shi.
A lokacin taron dai malama addinin musulunci irin su Nura Dini na Ta'ala Hausare sun tunatar da musulmi akan kyawawan ɗabi'u na fiyayyen halitta, waɗanda suka ƙarfafa gwiwar musulmi su yi koyi da su.
Manzon Allah ya ga kowa ibada da bautar Allah, sannan yana da cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa. Manzon Allah ya ga kowa kyauta da alkhairi, sannan manzon Allah yana mu'amala da al'umma yana binciken su. Wata mace ma bai ga ta ba tsohuwa ce mai sharar masallaci, amma sai da ta sai na Abubakar an ka zo hankalin ta aka dubu ta, sannan manzon sama baya girman kai.
Da yawa jama'ar da suka halarci wannan taron sun nuna jin daɗi akan wannan damar da suka samu, wanda ke da zumar ƙara haɗa kan musulmi da kuma koyon kyawawan ɗabi'u. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Binta S Yaro na tafe da shiri na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esero, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan makon, wanda zai zamana kashi na biyu, za ku ji ci gaba da hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya, da chairman na hukumar NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah, akan abin da suke yi da miyagun kwayoyin da suka kwato, da kuma yadda suke hukunta manoma masu shuka wannan gubar. Barin miƙa ku ga Mahmud Ibrahim Kwari.
To yau ka ce kuna kaman kona ko kuna tarewa da sauransu, waɗannan manoman da suke noma waɗannan gonaki da wannan gayyaki ya kuke da su?
Muna ma gubatar su gaba da wajen hukuma, kotu muke kai su, sai akwai hukuncin da kotu ke musu. In an ɗaure su na ɗaure, in wani abu aka yi mu kama mu hukunta su. Hakimu kenan.
Wannan aikin da kuke yana rage manoman da kuma waɗanda suke mu'amala da ita, misali ko kuma saboda akwai bayanai da ke cewa kukan kuna shan wahalhalu wajen tafiyar hawainiyar shari'un da kuke gabatarwa a gaban kotuna.
Wani ne baka misali, kai kuma ka yanke hukunci. Kowansu ɗan Mexico da suka zo suka kafa dandali na yin wani abu da ya kira methamphetamine, an dage tsayin shekara shida ana tukusar da su a gaban shari'a. bayan shekara shida ne aka yanke hukunci, sai alkalin ya ce shi ya daure su shekara shida. A dokar Najeriya kuma an gama dauri kenan. Ita agency na Obama ba ta lokaci ta yi appeal ba akan batare da wannan ya zartar da shari'ar da aka yi ba, so mutane suka tashi suka koma kasansu ba sun mana illa kasanmu. Akwai wata mata a tashar na jirgin sama, an kawo mata za ta yi safarin cocaine. Akwai wata mai shari'a kuma a Lagos, sati uku kawai kaca ta zauna ta yi wannan shari'ar, kuma ta ɗaure wannan matar shekara 25. Kuma akwai inda gwamnati take yi, akwai dokoki da ake bi kafin a sarrafa da wannan kayan. A yanzu haka ma shi shugaban shi Attorney General of the Federation ya kawo da sabon shiri,
Minister
Shari'a, da duka ba mu kaɗai ba, duk wayansu hukumar tsaro inda za a sarrafa kayan da aka kama a kan bisa doka, akwai ƙa'ida da sai an bi. Akwai abin da doka na kafa kowane agency ce, kowane agency ta bi dokar ta yi aikinta. Inda da wayansu irin masu aiki muna wasu kasashe, muna da alaka mai kyau, sai suka samu information wani labari da ya kamata su gaya mana, kuma ba kasansu ba zuwa nan ne suna gaya mana, mu ma haka muna gaya musu. A Najeriya kuma da mu da immigration, inda muka samu wani mai laifi, immediately gaba da muke a samu a saka shi a daita nasu, don akwai doka a Najeriya. In an kama ka da wannan safarin wannan mayagun kwakwayoyi, su immigration suna da hurumin su su kwace maka passport har na iya shekara 10. Su hana ka fita Najeriya. Yanzu dai makarantar da muke da ita a Jos ta muce ta Najeriya ne kawai gaba daya. Da aka samu da Regional Academy, akwai kuɗaɗe da wayansu particularly America ya kamata su kawo, ko sun kawo kwayi ba mu sani ba, amma dai America ta janye hannunta. Yanzu makarantar ta muce America ta koma da shirin ta zuwa Ghana. So amma shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya faɗa da tamu makarantar a Jos, kuma daidai take da kowace da ke ƙasar nan a Africa ba ta da na biyu.
Tsoron kai da kace America ta janye hannunta game da sha'anin wannan kwaleji, menene musabbabi, sannan kuma iyaya za a yi a farfado misali da wannan tsari, tunda watakila dama an shirya shi ne ta yadda zai yi alfanu ga yaki da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman original label a wannan shiya misali?
Tsoron kai maka bai gagari Najeriya ba ta yi wannan makarantar hannunta, kuma a yanzu haka Najeriya ta rike ta, kuma Najeriya abun da aka sa wancan za ta yi yanzu ma ita muke, in muka bude wannan makarantar muka dauki wayannan marka zamu dauka yanzu mu horar da su, akwai yan Gambia har guda 10 za su shigo, kuma an fara kenan.
To jama'a, da haka muka kawo karshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari, ni Binta Essero da na hada shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na uku.
Baban gida Jibrin, shigo ka kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne na yau da jaridar Dizzy. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Dizzy na cewa kungiyar Action Aid mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuntatun arzikin ƙasa ta yi Allah wadare da ƙarin farashin albarkatun man fetur da gunawa wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta yi. Jaridar Dizzy ta bayyana cewa a daidai wannan lokaci da duniya da ma Najeriya ke ƙoƙarin farfadowa daga cutar coronavirus, bai kamata a ce Najeriya ta ɗauki wannan mataki ba akan al'ummar ƙasar. Sai kuma jaridar Bangar ta yi sharhi ne akan ƙarin farashin albarkatun man fetur da hukumar NNPC ta bayyana ranar Juma'a da ta gabata. Jaridar Bangar ta bayyana cewa yanzu haka dai 'yan Najeriya sun yi zugum tare da rashin sanin abin cewa ganin yadda kungiyar kwadugo ta ƙasar mai fafutukar kare haƙƙin ma'aikata ta yi gum da bakinta game da wannan ƙari na albarkatun man fetur da gwamnatin ta yi. Yanzu dai ana saida man fetur ɗin ne akan naira 168 zuwa 170 akan kowane lita. Sai kuma jaridar the nation da ya taru ito gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu na kaddamar da wata mota ta farko da za ta dinga amfani da wutar lantarki ne a Najeriya, irin kamfanin Hyundai. Motar wanda za ta dinga amfani da wutar lantarki ta amfani da batir za ta iya shafe kilomita 482 akan kowane caji. A cewar gwamnan Babajide Sanwo-Olu, wannan shine motar farko mai amfani da wutar lantarki da aka kera a Najeriya. lafiya kuma zai taimaka wajen rage gurbatar muhalli da ake fuskanta yanzu a sassa daban-daban na Najeriya har ma da kasashen duniya. Sai dai abin da 'yan Najeriya ke tambaya yanzu jaridar ta da Nation shine cewa ina wutar lantarkin da zai kai ga caja motoci, ganin cewa wutar lantarkin da ake bayarwa yanzu da kyan ake samu na cajin wayan hannu. Har layo muna jaridar da banga daya daga cikin labaran jaridar ta da bangar na cewa daya daga cikin manyan hafsoshin sojan Najeriya da suka bada shaida a gaban kwamitin da gwamnatin jihar Lagos ta kafa domin binciken musabbabin rikici da kuma harbe-harbe a Lekki lokacin zanga-zanga kawo karshen sashen 'yan sanda na NSAS. Brigadier General Ahmed Tayo ya ce akasarin ganimar da aka kwasa da kuma hasara da aka yi mallakar 'yan kabilar Igbo ne maza da mata a jihar ta Lagos. Brigadier General Ahmed Tayo ya bayyana cewa sai da sojoji suka amfani da ƙarfinsu wajen ba da kariya tare da kwashe wasu maƙudan kuɗaɗe har naira biliyan 2 a wasu bankuna da aka lalata a yankin Lekki. Sai kuma jaridar The Guardian ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Amalawar na kaddamar da wani shiri na samar da lafiya kyauta domin magance cututtuka da ke da nasaba da idanu a wasu yankuna da ke ƙananan hukumomin gashuwa a masarautar Bade da ke jihar Yobe. Bawan Yashibirin, Murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shiri na musamman a madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta himmantu wurin ganin an tabbatar da adalci tsakanin kasashe. Abu mai sha'awa a ma'aikatan harkokin kasashen waje a fadin duniya shi ne ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta bude wani sabon ofishi na musamman da ke sa ido akan manyan zalunci da ake aikatawa, kamar yadda wakili na musamman Morstan mai jagorantar ofishin na tabbatar da adalci ga waɗanda aka zalunce su ya faɗa a wata hira. Ya ce muna batun kisan kare dangi ne da laifukan yaƙi da aikata zalunci, kana za mu yi duk ƙoƙarinmu mu taimaka mu kare ko mu hana ko kuma mu magance batun rashin adalci irin waɗannan munanan rashin adalci. Wannan shi ne abin da muke nufi. Ambassador Tan ya ce ofishinsa yana baiwa sakataren harkokin waje shawarwari kana yana taimakawa wurin amfani da makudan kuɗaɗe daga gwamnatin Amurka akan batutuwa da suka shafi rashin adalci a duniya. Ya ce ko da kuwa batun tattalin arziki ne ko batun diplomasiya ko batun doka ko kuma batun soji ne, akwai matakai na musamman da gwamnatin Amurka za ta ɗauka. Mu ne masu shirya manufofi idan mutum ya yi wani abu. Ambassador Tan ya ce ofishin tabbatar da adalcin ƙasa da ƙasa yana da manufa iri ɗaya da kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta ICC ta gurfanar da waɗanda suka aikata zalunci a gaban doka. Amma saboda batun cikakken 'yancin ƙasa, Amurka ba ta shiga yarjejeniyar Roma da ta kafa kotun ƙasa da ƙasa ta ICC ba. Abin takaici sai kotun ƙasa da ƙasar ta kaucewa ayyukanta na matakin ƙarshe da za ta gudanar da bincike, kada ta gurfanar da waɗanda suka aikata munanan laifukan ƙasa da ƙasa. A maimakon haka, Tan ya ce kotun ICC ta zama mai siyasa da cin hanci da rashawa. A cewarsa, Amurka ce ta ci gaba da ba da jagoranci a duniya wurin tabbatar da ganin an hukunta masu aikata manyan zalunci. Ya ce kotun ICC ba wai ta kaucewa ayyukanta na kotun ƙasa da ƙasa kaɗai ba ne, ko ta zama ta haɗin gambiza wani sa'ilin ta yi aiki tamkar ƙananan kotunan cikin gida, wani lokaci kuma tamkar kotun ƙasa da ƙasa. Haka batun yake a kotu ta musamman a Lebanon da kuma kotun ƙwararru ta Kosovo da kuma kotun IIM wacce take ƙoƙarin tattara bayanai akan zaluncin da aka aikata a Siriya, ko kuma kotun IIMM wacce ita kuma take ƙoƙarin tattara bayanai akan ta'annati da ya faru a Myanmar. Ya ce za mu ba da taimako ga waɗannan abubuwa, haka zalika za mu taimaka wurin tattara bayanai. Ambassador Tan ya ce Amurka ta himmantu kuma ta ƙudiri aniya wurin ganin an tabbatar da adalci a duniya. Ya ce tunawa da waɗanda munanan ayyukan zalunci ya ritsa da su, muna samun ƙwarin gwiwa a haka, in ji shi. Ya ce idan wani abu kuma ya taso, za mu faɗaɗa mu kuma ƙara kuɗaɗe masu yawa wurin aiwatar da wannan aikin. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.